بحمده ونفخه ونفخه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يو لتنين قوم شاء ترى قوتا رمضان هجر من زم الله صلى الله عليه وسلم shekara 439. Muna cikin wannan wata mai albarka, wata Ramadan, a daidai wannan lokuta mun hadu a wannan masallaci na cikin wannan jami'a. Muna godiya ga Allah subhanahu wataala da ya kawo rayuwarmu zuwa ga haduwa a wannan lokaci don ci gaba da karatu cikin littafin Allah, Al-Qur'ani mai girma, wanda muke karatu cikin suratul Yunus. Mun tsaya a karatun da ya gabata, aya ta 24, ba mu karisa ta ba, insha Allah za mu tashi ita dai aya ta 24 cikin suratul Yunus. Muna fata Allah ya samu dace. Kafin shiga cikin karatu, ga tambayoyin da aka turo. Wannan bayan yayi sallama yace shi dalibi ne na Al-Qur'ani, ko shi dalibin Qur'ani ne. Sannan yace ya fara tasiri a gare shi, ma'ana har ya kai ga in yana bin liman sallah, wani lokaci yakan shagaltuwa da irga maddoji a ko hukunce hukuncen tajwidi ya matsayin sallarsa. Kamar yadda ka faɗa, ya fara tasiri a jikinka kace. Saboda haka don mutum ya motsa yatsunsa, lura da madda da liman yake ja, babu laifi a cikin wannan, don duka hankalinka da yana kan Al-Qur'ani ne. Kuma wani nuna kai yanzu kana ta fama da tajwidi da abun nan, baka yi nuna kamar irin su Allah ramma wajen. Kamar in an sa mutum aji ɗaya a firamare, duk ko kun yi sabon fenti a gida, kawai sai zai rubuta muku ABC ko ina abun nan. To shi yasa yawa, inda ya samu guri kawai da ɗan alli ko gawayi ma sai maka rubutu, hannun sai yana ƙaiƙayi. To kai ma ina kana ƙaiƙayi ne, Allah ya sa a dace, babu matsala a cikin haka. Wannan bayan ya yi sallama, ya ce tambayarsa ita ce, malam mutum ne yana azumi sai ya sha ruwa ba da saninsa ba, menene matsayin azuminsa? Zai rama azumi guda ɗaya, shi ne abinda Imam Malik rahimahullah yake ƙarfafawa. Duk da cewa baka ce da mantuwa ba, dama kace ba da saninka ba, mu sani ba, watakila ko da mantuwa ne. Akwai hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam da yake nuna in mutum ya manta ya ci ko ya sha, Allah ya ciyar da shi, Allah ya shayar da shi. To sai da zamani ya ja, kamar yadda haddin shan giya, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi haddin shan giya, daga baya khulafa'ur rashidin suna ƙarawa, kuma sannan lokaci yana ƙara ɓaci, mutane suna ƙara ɓaci, ana ƙara tahdhir. To lura da wannan sashin malamai suka tafi kan rama guda ɗaya, amma hadisi ya tabbatar da cewa babu matsala idan an sha bisa mantuwa. Wallahu a'lam. Wannan bayan ya yi sallama da fatan alkhairi, ya ce don Allah yana so ka bani tarihinka koda kaɗan ne a taƙaice. Sunana Tahir, alhamdulillah. Wannan bayan ya yi sallama, ya ce ya mu'allim inni uhibbuka fillah, ahabbaka Allahu alladhi ahbabtana fi wa nas'alu subhanahu wa ta'ala an yajma'ana fi jannatil firdaus. Sannan ya ce tambayarsa bayan ya yi sallama, ya ce tambayarsa ita ce ya tsayar na fantami, wanda fantami ya kashe. Wai yana tambaya wai dahir din na ina ne na wani anguwa na a fanta mai kafe ne amma yanzu a yaro gane ne yawanci inda mutum zai nemi tarihi ne mi tarihin magabata wanda suka yi aiki sosai wa addinin musulunci yafi dadi amma mu yanzu mallai shi menene matsayin zakka da yanzu aka wayi gari ake rabawa ake bayarwa a yau yana tambaya akan matsayin zakkar da aka wayi gari ake bayarwa a yau akan gutsira kudin zakkar misali sai a dau 20,000 a bawa sai a dau 20,000 sai mutum yayi tarabawa jama'a kamar mutum 10 20,000 an raba mutum 10 2,200 kenan yace to ina matsayin irin wannan abuna din kuma yana bayarwa a matsayin zakka ne ko kuma naira 10,000 a bawa mutum 20 a wannan kuma 500 a matsayin zakka duka akan yi haka wani sai ga ana raba 500 a mutane sun taru suna jiran a basu ko a zo a yi ta kokowa a wannan kofar gidan wanda da yadda talakawa suke da yawa yanzu da mabukata makwabtan mutum kawai da ya sa envelope ya kai musu da mutuntawa haƙƙin su ne fa da mutuntawa za a sa envelope a kai wa mutum ayi sallama a ce ga haƙƙin ka nan kana cikin wanda suke Allah ya ce a basu ka tabbata yana cikin wanda Allah ya ce a basu sai ka kai masa sai ka bashi har gida wani abun da ya dace kenan amma ka tantana ta din ne zama 500,000 gaskiya akwai matsala a cikin haka malamai suna ganin wasa ne da dukiyar zakka amma dai kuma yadda talakawa suke da yawa ya kamata dai a raba din yadda yawanci za a dan rage wa mutane kaman kwanan baya ana shawari aka ce ko 5,500 ma'ana 5,500 sai aka kiyasin cewa 5,500 zai iya isan mutum cin abinci a wuni alal aqalla ma'ana shi da gidansa saboda ko da shinkafa mutum zai saya in ya sayi ta 3,000 zai wuya duk girman gidansa a ce an dafa ta gaba daya sannan 2,000 kuma zai iya yin cefa ne to shine aka dan ganin kaman ya kai 5,500 saboda yawan mabukata din wallahu alam amma ba wai nasi bane wani a bisa kiyasin a aunawa amma in aka yi yafi haka ko aka yi amma dai bai kamata da ya gaza haka ba wallahu alam ya danganta da yawan talakawa din da kuma yawan gwargwadon yadda zakkanta Allah ya samu dace wannan bayan yayi sallama yace a shekarun baya ya dauki azumi tare da waɗanda suka yi dauka na biyu domin a waccar shekarar dauka biyu akai to bayan yayi daukar azumi dauka na biyu to sai yayi sallah kuma da waɗanda suka yi dauka na farko ma'ana yace kaga kenan azumi 28 yayi a lokacin da yace yayi haka ne saboda karancin shekaru da kuma karancin ilimi domin amma dai ya balaga yana da shekaru 15 a wancan lokaci to sai daga baya bayan ya fara karatun addini sai ya gane ma'ana ya gane kuskurensa da haka yanzu yana tambaya ne menene hukuncin meye hukuncinsa kuma yaya zai yi zai biya azumi wancan ya cika ta azumin su zama 29 wato shine ake binsa tunda ya faɗi uzurorin da suka sa yayi akwai abubuwa da ya ambata saboda haka zai dai biya ɗaya tunda ya balaga a wancan lokacin wallahu a'lam kuma zai yawaita istighfari da neman Allah subhanahu wataala ya karbi wannan biyan da zai yi wannan bayan yayi sallama ya kuma yi addu'an alkhairi yace menene hukuncin wanda ya musulunta cikin azumi kuma an yi azumi 10 bayan sallah zai biya ko ba zai biya ba me zai biya ai ran da ya musulunta ne azumi ya hau kansa amma azumi 10 da aka yi lokacin bai musulunta ba babu azumi ya kansa saboda haka ba abun da zai biya daga ran da ya musulunta shine zai fara azumi wallahu a'lam wannan bayan yayi sallama yace tambayarsa ita ce shin ya halatta mutum ya mutum ya shiga ban daki a da takalmi da aka rubuta insha Allah ko sunan Allah jiki bai kamata bai halatta ba annabi sallallahu alaihi wasallam a jikin zoben sa akwai Allah a Muhammadur Rasulullah an sa su satara uku Allah a sama Muhammad abun Rasulullah sannan Muhammad aka a jikin zoben sa amma baya shiga wato kewayawa ne saboda haka bai halatta wa mutum ya shiga abun bayan gida da sunan Allah to takalmi ma bai kamata ya zama takalmi bai a rubuta sunan Allah a jiki kuma ya zama takalmi ana sashi a kafa ana takawa wannan akwai hatsari ya kamata wannan takalmin a daina sashi oh wallahu a'lam wannan bayan yayi sallama da fatan alkhairi yace ga tambayar sa kamar haka shin menene hukuncin wanda ya bi gaban mai sallah a shari'ar musulunci sannan yana son a ja hankalin ƴan uwansa daliban wannan makaranta da su daina yin haka da dama wasu suna shigewa ta gaban masu sallah bayan kuma yace shi a sanin sa yin hakan ba daidai bane eh annabi sallallahu alaihi wasallam yayi tsawa annabi sallallahu alaihi wasallam yace da a ce wanda zai wulga gaban mai sallah ya san me zai tarar na bala'i da ya tsaya koda tsawon shekara 40 ko kwana 40 ko sati 40 ko wata 40 don haka bai kamata mutum ya wulga gaban mai sallah da sanin sa ba shi ko mai sallah in mutum zai wulga ya kamata ya tare shi don watakila bai ankara bane wannan bayan yayi sallama yace tambayar sa ita ce menene hukuncin yin addu'a bayan sallar farilla ana yin addu'a bayan sallar farilla kafin ayi sallama an yi tahiyya sai ayi addu'o'in duk da za a yi kafin a ce an yi sallama wallahu ta'ala ala wannan bayan yayi sallama shi ma yace tambayar sa kamar haka yana yawan tafiye-tafiye daga arewa zuwa kudu a motar haya irin luxurious ya rubuta kuma ya masu tukin motan mana drivers kamar yadda ya rubuta yake ba musulmai bane kuma ba sa tsayawa lokacin sallah har sai lokaci ya fita yace zai iya tambayar ta sai yake cewa wannan direbobin motocin ba sa tsayawa in lokacin sallah shin ya halatta yayi taimama a cikin motar sannan yayi sallah ya halatta zai iya yin sallah inda ya tabbata cewa lokaci zai wuce salloli suna ta wucewa ba a tsaya ba amma inda sanin sa haka tsari tafiyan sa yake ya kamata a ce yayi alwala ya shiga mota sannan takbiratul ihram ana fiskantar alƙibla kafin a yi ta sannan sai a koma cikin mota daga ko a mota yake ya kamata ya fiskanci ina ne alƙibla ya takbiratul ihram kadai sai ya juya ya ci gaba da sauran ayyukan sallah amma in nafila ne ko ina ya kalla ya takbiratul ihram babu matsala tambayar sa ta biyu insha Allah ta'ala za mu sake duba ta wannan bayan yayi sallama yace tambayar sa ita ce ita da abokiyar zamanta tace suna tare sai haihuwa ya zo mata a wurin haihuwa Allah subhanahu wataala ya karbi rayuwarta ta tafi ta bar jaririn ma'ana jaririn da ta haifa tace ita ce take shayar da shi to in sun je anguwa akan bashi kuɗi ko wani abu tace in tayi amfani da shi ba damuwa tana so ai mata ƙarin bayani eh kamar yadda inki danki da kika haifa ne ai shi danki ne to da haka in an bashi abu kin yi amfani da shi a lokacin yana jinjiri ke yake shayar da shi ke yake komai wannan babu damuwa akan wannan ke ce mahaifiyar sa ai babu wani abu akan wannan wallahi alam insha Allah na da haka lokaci ya cika insha Allah za mu ci gaba da karatu insha Allah ta'ala aya ta 24 cikin surat Yunus muna fata Allah ya sa mu dace
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim inna lakum hayatid dunya kama in anzalnahu minas samaa'i fakhtalata bihi nabatu al-ard
inma masalul hayatid dunya kusani ya ku bayin Allah misali rayuwar duniya kama in anzalnahu minas samai kamar ruwa ne da muke saukar da shi daga sama fakhtalata bihi nabatul ard sai a gauraya tsirran da suke cikin kasa sai su gauraya su bunkuro sakamakon wannan ruwa din da ya zubo mimma ya'kulun nas sai su fito daga abin da mutane ke ci wal an'amu da abin da dabbobi ma suke ci na ciyawi hatta idza akhadhat al-ard zukhrufa har akai matsayin da kasa za ta rike adonta wa zayyana taqawata ta zama tayi kawa sosai in an ga kasa tayi koriya ko ina abun sha'awa daga karshe ataha amruna laylan aw naharan sai al'amari mu yazo mata ko dare ko rana mana ko a lokacin dare ko kuma a lokacin ini faj'alnaha hasidan daga gonan ta wayi gari koriya abuna ta zama yalo duk ta bushe ko kuma ce da wani yankin wuta zai sauko ya kona ta sai ga ta zama abu mamaki abun tausayi to haka nan idan damuna ta kare sai zama abunan gona ta zama ta bushe inda ake ganin abun sha'awa kore biya a yanzu sai zama abun tausayi to haka rayuwar dan adam yake wanda ake ganin sa a cikin tashi da walwala da mulki da kudi da ilimi da sana'o'i da sauransu wacin sai ka ganshi ya zama abun tausayi watan kuma baya duniya watan sai ka ganshi ma an dauko shi a matsayin gawa za a kai shi cikin kabari don haka rayuwar duniya take duk tashin mutum watan sai ka ganshi ina kullu bun unsa wa in talat salamatuhu yawman ala alatin hadba mahmud duk dan da mai taifa duk tsawon shekarun sa watan sai ka ganshi kan makara ana tafiya magana ta kare kaman fara damuna ne da kuma kare ta ayi damuna tsiro su fito sannan kuma a ce damuna ta kare ciyawi sun bushe sai ga kaman abunan karmami ya zama karmami iska kawai yana kada shi wa qrib lahum masal alhayati ad-dunya kama in anzalnahu minas samaa fa ikhtalata bihi nabatul ard fa asbaha hashiman tadruhu ar-riya sai ga wato ciyawi kore shar yanzu kuma sun bushe iska yana kada karmami yana wucewa kana Allahu ala kulli shay'in muqtadira Allah subhanahu wa ta'ala kenan to haka nan rayuwar dan adam yake fa ja'alnaha hasidan sai mun sanya ta kawai ta bushe ta halaka ta wuce ka allam ta ghina bil ams kaman bata rayu jiya ba wannan koriyar gona din nan da take bada sha'awa ran da aka ce damuna ya kare in aka yi girbi aka yi abun nan sai daga ya zama fili duk ganyen cikin ta ya zama ya bushe to haka dan adam da yake bada sha'awa a ce wancan wane ne wancan allaji wane ne wancan mai mulki wane ne wancan wane ne wata ran zaka ga kaman ba shi bane kaman ba a yi shi bajiya kaman ba a yi shi bajiya saboda ya wuce ya shude ruwa mulki irin na Fir'auna ba don alqur'ani ya bada bayaninsa ba mu ba za mu san labarinsa ba alqur'ani ne yasa muke sanin labarin Fir'auna su Karuna su Hamana wa atainahu Karuna wa Hamana wa atainahu min alkunuzi Karuna kai wa atainahu min alkunuzi ma inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwati ba wato shi ki kawai na makullen tosto din sa na debo kaya da dukiya inda ake tara kudi kawai naka tara ma yawan ki din tosto din a bude wancan wannan gaki din sa wannan shugaba gaki din sa to aka tara su a guri daya to sai an samu mutane majiya karfi 50 su iya dagawa yawan ki din kawai ba wai kudin ba ki din bude tosto din da aka cika da kudi saboda tabar abin da Allah ya bashi a duniya to amma yau babu shi aka ce ma nuna mana gidansa ba mai iya nuna gidansa ka je kasar da ya rayu ba za a iya nuna ma gidansa ba duk an canja su ka kaman bai rayu ba ina yake ina ƴaƴansa babu akwai jikokin Karuna babu ba mai san ma jingina shi ga Karuna ina jikokin Fir'auna babu su ina motocin Fir'auna babu su ina gidajensa babu su kaman bai rayu ba shugabannin kasa a kasan nan akwai shugabannin kasa da surarsu ina suke babu su kaman ba su yi ba wasu ne yanzu a gurin shikenan haka Allah subhanahu wataala yake duk wanda ya rasu ya wuce kenan to haka rayuwar duniya take ma'ana haka rayuwar dan adam shine Allah yake buga misali rayuwar duniya gaba ɗayan ta fara wanta da kare wanta kaman ayi damuna ne damuna ta kare shikenan a zo ga cewa kuma rani ya shiga to haka nan duniya take haka rayuwar dan adam take ka Allah ta gane bil ams Allah ta kazalika nufassilu al ayat haka nan dai muke rarrabe ayoyi muke bayyane su daki daki li qaumi yatafakkaru ga mutane masu tafakkuri masu tunani masu zurfafa tunani su gane cewa kai ba abun bauta daga siyasai Allah masu tunani su gane cewa duniya ba gidan dindindin bane masu tunani su gane cewa duniya ba abun da za a rike da nufin kawai an rike abun da ba zai kwace ba a duniya ko an rike za ta kwace don haka Allah subhanahu wataala ya buga mana misali rayuwar duniya haka take kuma koya mutum ya gani in ya kamanta zai ga cewa haka rayuwar duniya take na'am
wallahu yad'u ila daris salam wa
sai Allah ta tunda dai haka ne rayuwar duniya take to ku taho mana ya ku mutanen duniya ga rayuwar duniya Allah ya ba ku misalin ta in ta fara ma za ta kare duk yanda ta kai ga habaka sai ta fadi kasa ta kare duk habakar mutum ko da mulki ko da kudi ko da meye wata ran sai kaji cewa ya rasu shikenan magana ta kare to shine Allah ya buga misalin rayuwar duniya da ya gaya mana rayuwar duniya sai dai to tunda haka rayuwar duniya take ta kadirin maganan tunda haka rayuwar duniya take to ku taho zuwa ga wani gida na aminci wanda babu wancan matsalolin rayuwar duniya tana cike da naƙasu wani sa'i duk kudin mutum zaka same shi bashi da lafiya duk mulkin mutum zaka samu wani ya saba masa ko wani yana zagin sa ko wani yana fadin abin da ba daidai ba a kansa duk yadda mutum ya kai ga bunƙasa wani sai ka samu wani bangare kuma akwai tawaya rayuwar duniya kenan wani sa'i a shiga bala'i wani sa'i a samu sauki duk abin da mutum yake ji da shi a duniya wata ran sai ya ji yunwa har hankalin sai fita akan sa kafin a kawo abincin da yake da shi nau'i nau'i wani sa'i sai ya sha wahala ko wahala cikin halin tafiya ko a jirgin sama zai tafi sai ya gaji ya shiga wahala ya buƙaci bayan gida ya buƙaci wasu abubuwa da yawa na ɗawainiya na ɗan adam saboda gajiyawa irin tasa Doka, rayuwar duniya malaman tafsiri suka ce tana cike da afat, wato abubuwa na ci baya, da abubuwa na faduwa warwas, da abubuwa na basu kamata ba, abubuwa dewa rayuwar duniya take cike da su, da kuma wahalhalu. Halittan dan adam gaba ɗaya rayuwarsa duka cikin wahala ne. Allah subhanahu wataala laqad khalaqnal insana fi kabad, mun halitti dan adam kawai cikin wahala. In ka duba da kamar laki hankali kawai cikin fadi tashi ne kawai har rayuwarka ta kare. In ka samu abin da kake so yau, to sai na gaba da shi kuma. Da yau zaka zo ka turo takarda ayi addu'a, sai Allah ya ba mu sa'a mu addu'ar mu ta karbu, dukan mu a biya mana bukatun mu. Yanzu dukan mu nan kowa yana da irin da bukatar da yake da ita, akwai wanda yafi damuwa da ita, yana da bukatar a bashi kaza. Da a ce yanzu mu daga hannu mu yi addu'a, Allah ya karbi addu'ar mu. Kowa yana cikin tafiya sai ga kawai bukatarsa ta biya, kowa ba shi bukatarsa, insha Allah tana biya. Zaka ji ko ita kanta wannan bukatun da ta biya din ta haifar da wani bukata bayan ta, ko kuma a'a tana biya sai ka tuno wani abu kuma daban sabo. Tunda bukatarka ta biya, inda abunan mashin kake bukata, kana samun mashin, sai ka ji mashin din ya haifar da wasu abubuwa bayan sa, ko kuma a'a wani abu kuma ya zo, daga mashin ya zo, sai ka ji to insha Allah in nayi mota kuma zan ringa kaza, shikenan. In mota ta zo sai wani abu, to haka nan. Doka rayuwar duniya gaba ɗaya tana cike ne da wahalhalu, da fadi tashi, da burace-burace, da naƙasu, da tawaya, da wahalhalu. Sai Allah ya kira mutane tunda haka rayuwar duniya take. Kuma ya buga muku misali, mafi munin abun da rayuwar duniya ta kunsa shine tana karewa, ko a kare a bata. Duk abun da Allah ya baka kamallaka, wataran ko ya kare kana raye, ko kai ka kare ka bar abu, ɗayan biyun nan sai an yi shi. Wannan ba karamin hatsari bane da tashin hankali. Abunda kake ciki na jin dadi da walwala da sauransu, a ce ya kare, akwai tashin hankali. Ko kuma abunda kake ciki na jin dadi da walwala da sauransu, yau ka mutu ka bari, na ma tashin hankali ne. To sai Allah yace a'a, to ku taho zuwa ga wani gida, ku yi aikin da zai kai ku wani gida wanda wannan gidan ya kubuta daga duk waɗannan matsalolin da aka ambata na duniya. Shine Allah yake bada labari, wallahu yad'u ila daris salam, Allah yana kira zuwa ga gidan aminci. Daris salam, gidan aminci, ma'ana kubutacciyar gida, ita ce gidan aljanna. Allah yana kiran ku ku yi aiki don shiga aljanna. In kuka shiga aljanna, duk abin da aka ambata na matsalolin rayuwar duniya babu shi a aljanna. Aljanna cikakken aminci ne, cikakken rayuwa ne na dindindin, ni'ima ta dindindin wanda ba ta karewa, sai dai kullun ta karuwa, kuma babu ran da za a kare. Aljanna gida ne na jin magana mai dadi, babu magana banza. Aljanna gida ne na mulkin da baya karewa. Aljanna gida ne na in an baka abu baya karewa. Dukiya ba ta karewa a aljanna. Duk abin da kake bukata na kaya, baka bukatan kudi don sayan sa. Ashe aljanna shine gidan aminci, don haka sai Allah da ya bada misali rayuwar duniya, sai ya kira mu zuwa ga gidan aminci. Ma'ana babu aminci cikakke a duniya. Ko da an ce akwai security a guri kaza, akwai kaza, akwai kaza, wannan na wani lokaci ne. Akwai lokacin da zai zo babu security ne. Akwai lokacin da zai zo babu nitsuwa. Akwai lokacin da zai zo akwai yunwa. Akwai lokacin da zai zo akwai abubuwa dewa. To amma gidan aljanna ko daya babu wannan. Gidan aljanna ne mutum zai iya shiga, ko bayan gida ba zai sake ji ba. Ba a bayan gida a gidan aljanna. Kai kaki ma ba a yi a gidan aljanna. Wani zaki ya ce shi gaba ɗaya rayuwarsa matsalarsa mura a duniya kenan. To aljanna babu kaki ma, balle mutum ya ba a tobar da kaki a aljanna. A aljanna ba a tobar da kaki. A duniya ma yanzu a Singapore ba a tobar da kaki. A Singapore ba a tobar da kaki. Akwai wani ɗalibi da ya je ɗan Kano, kawai ana cikin mota ana tafiya, sun shiga tafi ya yi kak, kawai ya sauke gilas tuf, kawai sai ya tofa, shi kenan. Aka soke bizarsa sai dawowa Najeriya, kawai aka dawo da shi. Sinan ba zai iya karatu a Singapore ba. Ba a kaki a tobar, ka tobar da kaki a bakin hanya, yanzu nan za a ganka garin ko ta ina kyamara ne, ko ta ina ana ganin ka, kuma shikenan. Kai baka cika cikakken mai hankali ba, inda za ka yi kaf ka tobar. To amma a garin ku kana da hankali, in ana yin haka a garin ku kana da hankali. Wallahu yad'u ila daris salam, Allah yana kiran mutane zuwa ga gidan aminci, wato gidan aljanna kenan, wato inda in mutum ya shiga babu damuwa tattare da shi kwata kwata wayahdi man yasha'u ila siratin mustaqim Allah subhanahu wataala yana shiryar da wanda ya ga dama ila siratin mustaqim zuwa ga tafarki mai kake Allah ka shiryar da mu tafarki mai kake Allah ya sa mu hadu a gidan aminci da mu da iyayenmu da zuriyarmu da iyalanmu da sauran musulmai baki daya da ƴan uwanmu baki daya Allah ya hada mu gidan aminci na'am
لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةٌ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ
الله سبحانه وتعالى لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ ga wanda duk suka yi ihsani a duniya mana suka kyautata ta aikin su domin Allah duk inda suke suna tuna Allah yana ganin su malaika jibrilu ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam menene ihsani yace anta abudallaha ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak al ihsani shine mutun ya ji kawai yanzu abun da yake nan Allah yana ganin sa lokacin da zai zalunci wani Allah yana ganin sa lokacin da zai ture wani Allah yana ganin sa lokacin da zai wawa ya zubar da abincin da wasu ya kamata su dauka lafiya kalau Allah yana ganin sa sai kai fasa yin wawa ne lokacin da zai ɗebi kudin jama'a a baitul malin gwamnati Allah yana ganin sa sai fasa dauka lokacin da zai fasa yin aikin da aka daura masa na amana sai tuno cewa Allah yana ganin sa sai fasa wannan shine ihsani mutum ya zama yana muraƙabar Allah subhanahu wataala cikin duk abun da yake wannan yana ihsani kenan duk abun da yake Allah yake tunawa in ka ajiye shi gadi a shagonka ga dumbin ciniki da aka yi ga kuɗi nan mai shagon bai san yawan kuɗin ba bai san me aka sayar ba bai san yawan kayan ba da zai dau wasu kuɗaɗe a ciki ba za a iya ganewa ba amma in ya tuno Allah subhanahu wataala yana gani kawai sai ya hakura ya bawa mai shagon nan kudin sa daidai kobo ɗaya baya sha'awa ba don komai ba sai don yana tsoron Allah yana ganin sa kuma ya san zai tsaya a gaban Allah to wannan mai ihsani kenan lillazina ahsanul husna wa ziyada wanda in aka bashi amanan mota ya ja a matsayin sa na driver duk inda ya je da kaya baya hainta mai mota ba zai bugo waya yana wani guri ya ce tayu biyu sun fashe a tura kudin tayu ko kuma a kudin da aka dauka na dako an yi amfani da su an sai tayu ko an yi kaza harkoki na ha'inci baya ci ko an bashi mashin ya rinka daukan mutane ko keke na fef ba wai mai keke na fef din yake tsoro ba Allah subhanahu wataala mai keke na fef din ba mamaki ma dan karamin yaro ne maraya aka saya masa da dukiyarsa kaga bai sai kama shi yayi masa kaza ba ya san ya fi shi karfi amma ya san Allah ya fi shi mutum a gidansa matarsa yana da iko a kanta yana da ƙarfi a kanta yana iya yi mata komai na zalunci amma ba komai yake tunawa akan wannan matar ba sai Allah subhanahu wataala lillazina ahsanul husna wa ziyada domin Allah ya ci ƙarfin komai ya ci ƙarfin kowa kuma Allah zai tsaye da mutum ya tambaye shi to wanda ya zama kullun shi cikin komai Allah yake tunawa to wannan shine al-muhsin mai kyautata aiki domin Allah a'a abu kaza sai ya tuno Allah subhanahu wataala sai ya fasa to wannan shine wanda ya kyautata aikin sa domin Allah don Allah subhanahu wataala baya bacci gengedi ma baya zuwa kusa da Allah balle bacci wani sarki azzalimin sarki a da can in ya fadi magana ko musu aka yi to wanda ya musa karshenta daga ranar ba zai sake numfashi ba wani sai idan ya fadi magana yace aje ai kaza to duk wanda ya ja akan wannan doka ta wannan sarki to shikenan kawai ya daina ganin rana ko akai shi kurkuku shikenan ba san ran da zai fito ba ko kuma kawai a yanka shi shikenan an gama magana ba a musu duk abin da ya fada kawai shi za a yi yazo ya taba dukiyar wata mata aka ce na wata mata ne yace aka kira ta tace wannan dukiya halal setawa yace to daga yau ba taki bace tace zan gayawa ubangijin sammai da kasai yace a alayki bi sulusil layl yace in zaki ga ya masa ki bari sai sulusi na karshe sulusi na karshe ba shine annabi sallallahu alaihi wasallam yace cewa Allah yana sokuwa don karban addu'a masu addu'a ba to shi wannan sarkin saboda bala'in girman kai da jabbaranci irin nasa wato abar wato abunan tsaurin kai da jin shi wani ne tace za ta ga yawo ubangijin sammai da kasai saboda imani irin nata bata kare da shi ba tana gaban sa tace za ta ga yawo ubangijin sammai da kasai sai ce to je kiki fada aslusul layl wai saboda za ta yi addu'a ma bari ya nuna wa jama'a shi yafi karfin addu'a sai ce wannan matar kar a kashe ta a bata taje ta yi addu'a a gani kar a yi mata bulala kar a kashe ta kar a yi mata komai abatta yana so ya nuna musu irin bala'in girman kansa saboda haka yace aje abatta yace mata je ki sulusul layl ita ko ta juya ta je cikin dare ta tashi tace ya ubangiji ni ba kowa ba ce amma ni baiwar ka ce amma ga wani bawan ka can wai ya ce zai ja da kai akan dukiyata ta halal ya Allah in ka bar shi zai ƙara girman kai in ka bar shi zai ƙara girman kai yayi alfahari akan harkarka ya Allah nuna masa ikon ka shikenan ta fadi haka tana sujjade ta gama sallolinta wasu malaman sa ce raka biyu kawai ta yi ta fada shikenan ai a inda sarkin yake zaune tun da safe da ya fito ya zauna shikenan lokacin tashin sa yayi yayi haka zai tashi ina wane shi Allah ya ce ci gaba da zama a guri ya zauna duk abun da zai fada ya ki faduwa abun da zai ya ki yiwa hannunsa ya daga ya gagara ya motsa kafa ya gagara kuma gashi nan dare kuma a zaune shine wannan matar ta fito ta zo gaban sa take cewa fawailun thumma wailun thumma wailun liqadi al-ard min qadi as-samai tace kai narkon azaba sannan narkon azaba sannan narkon azaba ga wanda yake jin shine mai fada ajiya zai yi abun da ya ga dama a kasa min qadi as-samai amma wannan narkon azaban ya zo ne daga mai zartarwa a sama shine Allah subhanahu wataala ta sake maimaitawa baya iya magana balle yace ayi kaza ko kar ayi kaza kowa kallon sa yake ba abun da ya isa saboda haka an bar shi a raye ba a dauran sa ba balle ma wani labarin kare fito saboda haka gashi nan kawai a zaune ba motsi da kafa ba motsi da hannu ba magana aji kawai akan dukiyar baiwar Allah da ya taba yasa ake tsoron taba kayan mutum duk wanda ka taba kayan sa yace Allah ya isa annabi sallallahu alaihi wasallam yace wallahi in mutum ka taba shi yace Allah ya isa in dai shine da gaskiya kazalin sai shi yace Allah ya isa Allah subhanahu wataala zai ce la ansurannaka walau ba'da hini wallahi sai na taimake ka koda ba yanzu ba kai ka kai kuka ka kawo kukan ka guna to ka kawo kuka gurin wanda yake bin kadu la ansurannaka walau ba'da hini wallahi sai na taimake ka koda ba yanzu ba yasa in ka ga mutum yana dagawa yana wasu abubuwa yana taba mutane daga ran da mutum ya fara taba mutane ka sani cewa karshen sa tazo duk darajar da yake da shi in ya fara taba mutane to karshen sa tazo dole zai kare koda ba yanzu a take a wannan lokacin ba saboda haka fir'auna bai tashi karewa ba sai ran da yace inna haula ila shirzimatun qalilun wa innahum lana laghaibu a lokacin karshen sa yazo amma da yace shi Allah ne ma amma ya ci gaba da rayuwa Fir'aun yace shi Allah ne yace ma alimtu lakum min ilahin ghairi ni ban san wani abun bauta da ya kamata ku bautawa ba in ba ni ba inji Fir'auna yace duk wani dagawa ya fada ana rabbukumul a'la duk Fir'auna ya fada amma bai mutu a wannan lokacin ba yana nan amma ran da annabi Musa alaihi salam suka fita da mutanen da suka yi imani da shi za su gudu Fir'auna yace sai ya kamo su ya kace a ranar ne Allah ya ce a bakai ta ba bayin Allah bayina bakai ta ba to ba ta bayin Allah akai labari baka san kowaye a cikin bayin Allah ba wanda daga cikin bayin Allah in dai budi baki yace ya Allah wane ya ishe mu ya Allah ka san ba bisa haƙƙin mu ba amma wane fa ya ishe mu ya Allah imana maganin sa shikenan to amma lokacin da mutane ba su san Allah ba ko suka manta da Allah suka sake Allah bayan bayan su sai su yi ta shan wahala amma muhsinun masu kyautu ta aikin su domin Allah a duk halin da ake ciki sun san Allah shine Allah abunda za su samu sun san dole in dai Allah ya sa za su samu wannan shine ihsani abunda za su rasa ba su da bakin ciki a kansa in sun rasa sun san daga Allah ne ba bisa gangancin su ba ba bisa kaza ba ba sa kuma bukatun su yi zalunci ko su kutsa inda bai dace su kutsa ba ba sa bukatun wannan ba sa kuma zaluncin wani abunda ba nasu ba ba su sa shi a ransu ba kuma duk inda suke in aka ba su amanan aiki ko aka aike su ko aka ba su aika ku je ku sayo kaza ko da aikin aikan gwamnati ne ko aikan wani ofishi ko aikan ma'aikatar su a ce ku je ku sayo kaza in sun je za su sayo daidai in canji ya saura za su dawo da shi wani su ne masu ihsani ba don tsoron wannan wanda ya aike su ba shi kan watakila ya ba su kuɗi daidai da farashin da ya sani amma da suka je sai suka samu arha ko suka samu sauki amma ba sa tsoronsa sun san suna tsoron Allah shi yasa suka dawo da canji wani su ne masu ihsani waɗanda duk abin da suke yi Allah suke tunawa in babansu ne ma ya aike su baban mutum ya aike shi in ya je ya samu canji akan aikan da aka masa sai ya dawo ya ce baba an samu sauki akan kuɗin nan kawai shi kenan sai ya dawo da canji wannan su ne mutanen kwarai masu ihsani ba su tunanin ɗaukan kuɗi ko da na babansu ne in dai ba da izininsa ba in suka dawo da canji ya ce a je ka yi amfani da shi shikenan ya zama halal sai ka je ka ci cikin daɗi kuma da albarka a cikinsa amma lokacin da ka ɓoye baka dawo da canji ba ka ci kati haram kuma babu nutsuwa kana tunai ko zai ganka ko ba zai ganka ba tuntunin Allah ya riga ya ganka kuma an riga an rubuta Allah ya riga ya sa an rubuta to wanda suke da ihsani ba sa bukatan abin da ba nasu ba ga abutan antsinta suna ganin sai dai su bayar tikiya amma ba sa ganin waya duk kyawunta duk tsadanta ba ta ransu in dai ba ta su bace ba ta ransu waya komin darajarta komin girmanta komin kyawunta in suka ganta a ƙasa tsakanin su da ita in sun daga a matsayinta na dukiya shine a nemi mai shi amma su ba sa bukatan ta ko na minti dai don ba ta su bace wannan su ne masu ihsani ba don komai ba sai suna tuna Allah zai tambaye su ranar tashin alkiyama daka lilladina ahsanul husna wadanda suke da irin wannan sifa kullun suke tuna Allah cikin al'amarin su in a cikin aji ne Allah amanan aiki koyarwa suke yi Allah subhanahu wataala shin gwamnati ta ba su dama a je a yi wa abuna almajirai ko kuma dalibai a makarantun primary girki shin wannan girkin yana da kyau suke yi suna kula da amana suna yin sa yadda ya dace ko ko dai kawai suna yi ne a cakuɗa shi yadda aka ga dama ba tsafta ba komai so da za a sari wani abu na kuɗin a yi amfani da shi a zo kuma ana zagin gwamnoni ana zagin sanatoci ana zagin shugabannin ƙasa kowa ya zama azzalimi a matakinsa mai noma a gona bai yi mai kyau ba ya binne ciyawa amma ya je yana zagin gwamnoni yana zagin sanatoci ta ina za su yi kyau ai daga cikinku ne aka ciro su kai ma in an naɗa ka kai sai ka fi su muni to Allah subhanahu wataala yana duba masu ihsani wanda suke yin duk abin da za su yi suna duba Allah in mutum ya baka aiki iyayen da yace ayi da iyayen da kuka yarjejeniya akan haka za a biya ka kuɗi to sai kai iya iyawarka inda kai kuskure kuma Allah ya san kuskure kai ba da gangan ba kana yi kana neman Allah ya gafarta maka watakila kana da lecture sai kai late inda hali ka biya su ko ka ware wata awa ka ƙara lokaci saboda ka biya wa intan mintunan da ya kubuce in baka samu hali ba kai late ba bisa ganganci ba kai ta istighfari don gaskiya ka tauye mudu Allah kuma zai tambaye ka yawa shi yasa in ka san ka ci mintuna a wani guri to ka ware wasu awoyi kuma can ba ranar laccan ka ba sai ka biya ka roki Allah ya karba a matsayin wa'incin da ka tauye shikenan insha Allah ta'ala in Allah ya taimake ka sai ka zama ka abun an ce ka zo office karfe 8 sai ka zo karfe 9 ko karfe 10 ka tauye mudu an ce a tashi karfe 4 sai ka tashi karfe 3 ko karfe 2 ka tauye mudu don haka sai ka san wannan amma masu ihsani suna duba aikin su yara suna surute a aji suna hawa benci su karya su yi tsalle tsalle malamai suna waje suna zaune su da haka wannan an tauye mudu ba a kula da cewa Allah subhanahu wataala ba amma da za a ce supervisor za su zo yau supervisor za su zo sai ga kowa ya shiga aji ya tsaya mutane yake tsoro mutane masu bacci mutane masu gengedi mutane masu bayan gida mutane masu bawali ga Allah subhanahu wata'ala allazi la ta'khudhuhu sinatun wala nawm kullu yawmin huwa fi sha'an kullun yana ganin abin da kuke yi ba second daya da Allah yake gafala daga kula da sama da ƙasa da Allah yana gafala na second daya da sama ta rushe Allah baya gafala wama Allahu bighafilin amma ta'malun ko amma ya'malun wabil ghaibi amma ta'maluna huna dana cikin biyu duka Allah subhanahu wata'ala yace lil ladina ahsanul husna wadanda suke kyautata aikin suke muraqabar Allah cikin ayyukan suke ganin cewa Allah yana ganin su al husna malamai suka ce al husna ita ce al janna to suna da al janna inda mutum ya zama kullum abin da yake yana tino Allah ne to yana da al janna wa ziyada akwai ƙari ma akan haka menene ƙari malamai suka ce da ma hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ingantacce ziyada shine ganin Allah subhanahu wata'ala shine ranan yan aljanna suna cikin aljanna Allah zai ce ya ku yan aljanna kuna bukatan ƙari suka ce ya rab wani ƙari kuma ba abunda baka mana ba ka tserar da mu daga wuta ka shigar da mu aljanna mun ci abunda muke so da abunda muka sani da wanda bamu sani ba kai ya Allah ai mu ga abunda za a iya ƙara mu komai ya riga ya ishe mu ba abunda ba amana ba ni'ima hatta mana yawa sallati a ridwani yardata daga yau yardata ta tabbata a gare ku bazan saki fishi da ku ba wannan abun yafi aljanna dadi yaddar Allah Allah ya ce ridwani yardata ta tabbata akan ku wanda duk yaddar Allah ta tabbata akan sa ya huta duniya da lahira irin abun da ya tabbata akan sa bai kenan ba Allah ya ce radiyallahu anhu wa radu anhu sai wani yazo yana ta kwakulo wai laifi wai har wani ya ce wani sahabi munafiki bayan Allah ya radiyallahu anhum Allah ya yadda da su kana fada da Allah in ka fadi wannan wanda duk yake neman kakalo wasu matsaloli akan wanda Allah ya yadda da su to ba da su yake ba su kan suna cikin kaburburan su suna cikin ni'ima suna can suna jin dadi sun gama da duniya lafiya wanda yake zagin su ne ba a san ya zai kare da duniya ba amma su kan sun gama da duniya lafiya kuma Allah ya yadda da su kuma in za a karanta alqurani sai an gani Allah ya yadda da su in kace wasun su suwa dawa fade su mana suwa dawa wanda Allah bai yadda da su ba fade su radiyallahu anhum gaba ɗayan sahabbai sanannu Allah ya yadda da su in kace banda suwa dawa fade su a kawo nassi daga alqurani yadda Allah ya ce radiyallahu anhum din in mutum ya fidda wasu sai kawo mana nassi daga alqurani wanda suwa ne dawa ne Allah ya ce banda su ko kuma nassi daga hadisi ingantaccen hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam radiyallahu anhum din da kuka gani cikin alqurani banda wane da wane da wane a cikin sahabbai a kawo wannan amma in dai ba wani ya iya kawo nassi daga alqurani ko hadisi ingantacce daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba shi kadai ne kawai yake tayi ha wannan ko waiwayawa a kalle shi ba za a yi ba don yana fada ne da Allah a jira a ga karshen sa haka Allah subhanahu wataala wanda zai fada da Allah wane shi wane mutum saboda haka fada da gwamnati ma ya zama kaya balle fada da Allah subhanahu wataala balle fada da Allah subhanahu wataala saboda haka wannan Allah subhanahu wataala ya ce radiyallahu anhu kuce sai yana ja ta za a yi ta gani Allah subhanahu wataala ya ce wa ziyada ziyada shine abunan ganin Allah bayan ridwanullah sai Allah ya ce to duka yan aljanna ku zo sai Allah yaye shamaki tsakanin sa da yan aljanna wasu malamai suka ce malamai wasu malamai suka ce al-muhsinun sune suke da martaba ta karshe a aljanna wasu malamai suka ce al-muttaqun wasu malamai suka ce da al-muhsinun da al-muttaqun manzila ɗaya ne abu ɗaya ne su suka fi kowa su sun fi ma mu'minun al-muhsin yafi al-mu'min al-muttaqi yafi al-mu'min domin Allah ya ce ya ayyuhal ladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun kaga tun farko ya ayyuhal ladhina amanu ya kun suka yi imani tun tini kun zama mu'minan ma tukunna mu'minan kika ake magana da su sai Allah ya ce kutiba alaykumus siyam Allah ya wajabta muku azumi kama kutiba alal ladhina min qablikum kamar da aka wajabta ga wanda suke kafin ku la'allakum tattaqun ko za ku kai manzilan takawa ashe kenan takawa yafi imani imani kuma yafi mutum ya zama musulmi kawai ya munnuna alayka an aslam wa yanayi qalatil arabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna ma'ana kullu mu'minin muslim wa laysa kullu muslimin mu'min duk mumini musulmi ne amma ba kowane musulmi bane mumini sannan duk muhsin mu'min ne ba kowane mu'min bane kuma muhsin amma shi muhsin ƙari ne ƙarin daraja ƙarin martaba amma duk mumini zai shiga aljanna ba kowane musulmi bane zai shiga aljanna duk mumini zai shiga aljanna amma ba kowane musulmi bane zai shiga aljanna duk muhsin zai ga Allah haka nan taqi shine lil ladina ahsanul husna wa ziyada Allah samu cikin muhsinai Allah sai yayi shamaki sai su ga Allah in mutum in suka daga ido suna ganin Allah sai sun manta da aljanna su manta da aljanna gaba ɗaya ma sai mutum ya manta da aljanna Allah subhanahu wataala ce wala yarhaqu wujuhahum qatarun wala dhilla yan aljanna al muhsinun ranar tashin alqiyama wala yarhaqu wujuhahum qatarun kaskanci kaga alaman kaskanci ko kaga alaman wahala ko kaga alaman damuwa ranar tashin alqiyama ranar da za a yi damuwar karshe amma muhsinun ba za ka ga alamar damuwa a fiskan su ba ranar tashin alqiyama wala tarhaqu wujuhahum qatarun wala dhilla babu wani alaman damuwa babu wani kaskanci tattare da su a fiskan su ana ganin fiska a damuwa wani sai in ka kalli fiskan mutum in mai damuwa ne zaka iya ganin damuwa damuwar da ake da ita ba taɓa yin damuwa irin wannan ba na tashin alkiyama amma muhsinun ba za a ga wannan ba wujuhun yawma idhin alaiha ghabara tarhaquha qatara to amma su wala yarhaqu wujuhahum qatarun wala dhilla alati ulaika ashabul janna wadannan almuhsinun sune ashabul janna bayan Allah ya ce lil ladina ahsanul husna aljanna ana ma sai saki cewa ulaika ashabul janna in baka san alhusna aljanna ba to ga fassaranta ulaika muhsinun wadannan mutane inji Allah subhanahu wataala an kawo su da abunan zamiri ulaika amma don babin girmamawa ba Allah yana nufin ulaika wa in can bane a ulaika saboda tsabar girmamawa kaman kai jam'in mutum in kana girmama shi ko misali in ka zo gaban malaminka kana magana yawanci an fi amfani da shi a ɗabi'ar Larabawa amma anan ma yawanci wasu ɗalibai masu ladabi zaga ana iya yi ce naji kaman kun ce kaza ba za ka ce wa malamin naji kaman ka ce kaza ba sai ka naji kaman kun ce kaza ka yi shi da sigan jam'i a babin girmamawa nas'alu min fadilatikum muna neman fadilatikum wato abu ne muna neman ku dan yi mana abu nan a matsayin ku wato ayi jam'in mutun shi daya saboda girmama shi to nan ma shi yasa aka ce ulaika ba ana nufin ulaika don suna nesa daga matsayin da suke a gurin Allah ba a'a don a girmama su a ka'ida ta tasarruf da tasrif a larabci ana yin amfani da bamiri wanda yake nuni ishara lil ba'id amma lit tahrim lil ihtiram للاحترام للتوقير والاحترام دون اجرمما دون هكا الله يقول اولئك اصحاب الجنه ودنن سوني اصحاب الجنه شيسا ان كزو فسراوا بلاك تي وان كان سوني اصحاب الجنه بس ليك تي ودنن سوني اصحاب الجنه وني يجي زي تي ها تو اي مو على ربتي مو انتي من ان انتي اولئك كان اكي نفي akwai masu irin wannan larabcin iya larabcin su kenan wata kila to in an ce ulaika ne don girmamawa don haka in kazo fasara ba zaka ce wa'in can ba sai ka ce wadannan ga sunan kusa da kai ashabul jannati sune yan aljanna Allah ya ce musu ashabul jannati bai ce ulaika yadkhuluna aljannata ba sai ce ulaika ashabul jannati an ce musu ashabu ne kamar yadda ake raba gado a bawa mutum in aka raba gado aka bawa mutum ya zama sahibu kaza daga ran da aka ce wannan abun nawa ne ya zama ni ne sahibu wannan abun to in aka ce ulaika ashabul jannati ana nufin aljannan tasu ce ba wai aro ba a ulaika ashabul jannati wadannan sune masu aljanna inji Allah sune masu aljanna wannan shine mai filinta wannan shine mai gidanta amma zaka ce wannan a gidantan yake zaune ko kuma wannan shine mai gidanta da kuma wannan a gidantan yake zaune akwai bambanci mai gidantan da a gidantan yake zaune wanne ne yafi morewa ya zama mai gidan yau mai gidan can to shine ulaika ashabul jannati ma'ana ba aro Allah ya ba su aljannan ba aro bane ulaika ashabul jannati wadannan sune masu aljannan tasu ce Allah ya samu cikin ta hum fiha khalidun ga karin bayani kuma yanzu hum su din nan fiha cikin aljannan khalidun dawama za su ba ranan fita a duniya duk cawun gidanka akwai ranan fita wallahi duk cawun gidan duk girman gidan duk ni'iman da yake cikin gidan akwai ranan fita za a dau mutum rangaranga a fita da shi, amma aljanna hum fiha khalidun, za su dawoma a cikin ta. Allah samu cikin aljanna, wallahu ta'ala alam. Insha Allah ta'ala in muna rayi lokaci na gaba zamu ci gaba daga inda muka tsaya. Allah samu dace. Akwai wani abun nan da muka dan manta, wato addu'an alkhairi ga musamman shugabannin wannan jami'a wajen kokarin duk abin da zai kawo nutsuwa da kwanciyar hankali da tabbatar da wato aminci a cikin wannan jami'a. Suna iya kokarin su duk wanda ya nufin tada hankali ko ya nufin batanci ga wasu abubuwa ko al'amarin addini ko ya nufin kawo tada zaune tsaye ko ta kila a zigo shi a waje ko kuma ta kila a biya shi yayi wasu ayyuka, waɗannan shugabannin jami'a Allah ya musu baiwa wajen tsayawa su dau matakin da ya dace wajen yin abun da ya dace, ba don komai ba, sai don kar a samu tashin hankali, kar a samu zubar da jini, kar a samu kone-kone, kar a samu fashe-fashe. Suna tsaye-tsayin daka a iyayen su, dukkan sauran mutane kuma aikin su taya su addu'a. Muna taya su addu'a, Allah ya saka musu da alkhairi, ya kara musu karfin gwiwa wajen duk abun da za su yi, wajen daki da duk wani mai nufin tada zaune tsaye ko daki da duk wani mai nufin a rufe jami'a din a koma gida don hasada ko kuma a kawo wasu abubuwa da za a zo ana fashe-fashe da sauransu. Duk wannan abubuwa da suke don daki da irin waɗannan abubuwa, Allah ya kara musu karfin gwiwa akai. Yan uwanmu musulmai, musamman dalibai a cikin wannan jami'a da ma kewayenta, su kuma duk abun da zai zama tada zaune tsaye ko wani ya ziga ku daga waje ko ya faɗi wani abu don biyan bukatarsa, a ji tsoron Allah kar a yi. Duk abun da za a yi na tada zaune tsaye kar mutum ya sa hannunsa a ciki. Duk abun da za a yi na zaman lafiya da kwanciyar hankali da yada addinin musulunci cikin nutsuwa, ku zama wannan shine aikin ku. Amma wajen tada zaune tsaye ko kuma a shiga wasu abubuwa ko jefa wani martani ko kuma wasu maganganu, bakakin maganganu ga wasu mutane ko da ba musulmai ba ko kuma su kansu ko wani abu, wannan duk wani da musulmi da yake karatu a wannan jami'a kar yayi wannan, bai dace ba. Ba koyarwan addinin musulunci bane ko ba tarbiyar ku bace, ba tarbiyar musulmai bane, haka musulmai ba sa cikin wannan tsokana, ba ta musulmai bane. Kar ku yi wannan, kar wani ya ziga ku daga waje a yi tsokana ko wani ya ziga ku daga waje a faɗi wasu maganganu miyagu wanda za su kawo tada hankali. Wanda duk yace zai yi wannan, hukuma tana nan. Haka kuma in wani ya soki addinin musulunci kamar da kuka saba, daliban makarantar nan, da zaran wani yayi wani abu wanda ba daidai ba, ko ya soki addinin musulunci, ko ya soki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ko ya batanci ga addinin musulunci ko musulmai, ba sa daukan mataki. Akwai shugabannin su a cikin wannan jami'a, kullun suna sanar da su wannan abu da daliban jami'an nan suke yi. Allah ya saka musu da alkhairi, Allah ya kara musu karfin gwiwa, Allah ya kara mana albarka a rayuwa gaba daya. Su kuma shugabannin jami'a, Allah ya kara musu karfin gwiwa wajen sake daukan mataki a duk wanda yace shi aikin sa shine zai iya rufe ido yayi abun da ba daidai ba, don su kaga wasu abun da yake so ya soka ko wasu sun ziga shi ko wasu sun famfa shi, wannan ya rage da shi da nasu, sai su je su gina masa jami'a a gida yayi ko su kai shi inda suke ganin za su kai shi. Amma dai daukan mataki da waɗannan shugabannin jami'a suke yi, Allah ya saka musu da alkhairi, ya kara musu karfin gwiwa. Mu kuma Allah ya kare mu, kuma duk mai nufin kawo sharri da tada zaune tsaye, Allah ya mayar masa sharrin sa kansa. Wanda duk yayi nufin aika wani sako don ai tada zaune tsaye, Allah ya mayar masa kansa, ya kare a kansa. Allah ya daidaita shi, in ko mai shiriwa ne Allah ya sa ya gane ya shiriyu. Wallahu ta'ala alam.
Thank you.
dukkan bayin Allah da suka turo su ke bukatun bayin Allah a ta juna da addu'o'i muna fatan Allah subhanahu wataala biya mana bukatun mu wanda yace Allah ya sa yayi degree na biyu da na uku a Malaysia akwai wadanda suke da batun abunan mummunan manufa burin su shine idan suka je gurin wai su zauna ba tare da su dawo ba wai can akwai abunan harkan more rayuwa zauna akwai da yawa mutane Najeriya sai aje a zauna a can aita mammakalewa ana zazzagaye zagaye in mutun ya gama karatun sa dawowa shine mafi alkari yazo ya gyara kasarsa yawa ba wai ya je can ya zauna duk ni'imomin da suke can da turai da sauran gurare da sauran su ana bukata ne a zo a gyara kasa wasu zaka ga sun je sun makale suna ta zagaye zagaye su ba cikakkun abun nan ba haka nan dai sun ce na tamo makale makale ya ta abuna wai ba zai dawo gida ba wutar lantarki ko ba wani abuna to yazo ya gyara wannan ma yana daga cikin batar basiran da yawa daga cikin mutanen mu haka wannan ba basira bane in yana fatan ya je yo karatu ne dawo Allah ya taimake shi Allah ya sa kuma haka ne dukkan masu manufofi na karanta karanta ko ina Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake su dukkan mu gaba daya kowa da irin bukatun da yake da ita Allah ya biya mana bukatun mu Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana kurakuran mu Allah ya hada mu cikin jannatul firdaus Allah ya gafarta mana da iyayen mu da kakannin mu Allah ya hada mu cikin jannatul firdaus Allah ya samu na daga cikin yantattu a wannan wata mai albarka abunda Allah yake rabawa a wannan iri mai albarka na yantawa da gafara da rahama Allah ya samu na daga cikin wanda suka dace mu da iyalan mu da zuriyar mu da ƴan uwan mu da sauran musulmai baki daya da iyayen mu cikin kaburburan su Allah ya yanta su rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar Allah sa wannan haduwa ta mu Allah sa haduwa ce wanda Allah ya yarda da ita Allah ya hada mu gidan aljanna firdaus duk kurakuran da muke yi Allah subhanahu wa ta'ala ya yafe mana innahu sami'un qaribun mujibud da'awat in mun tashi Allah ya kame mu daga saba masa Allah ya saka mu rinka saba wa Allah bisa ganganci duk abun da muke yi bisa kuskure kuma Allah ya yafe mana Allah ya masu karatu Allah ya kara buda mana basira kowa ya rinka fahimtar karatun sa masu neman aiki Allah ya azurta su da ayyuka masu albarka ko wanda yake shekara 10 yana neman aiki Allah subhanahu wa ta'ala ya azurta shi da aiki mai albarka ko wanda suke neman admission Allah ya ba su admission mai albarka masu jarrabawa Allah ya taimake su masu neko waye Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su nasara cikin jarrabawoyin da suke yi masu neman haddace alqur'ani da wanda yake ƴaƴansa Allah subhanahu wa ta'ala ya azurta su da ilimin alqur'ani Allah ya azurta su da ilimin alqur'ani da mu da su da ƴaƴan mu da mu baki da Allah azurta mu da ilimin alqur'ani Allah ya azurta mu da ilimin sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam da aiki da su baki daya Allah ya shugabantar da mutanen kwarai akan mu dukkan masu manufofi na kwarai Allah ya sa su zama sune shugabannin mu masu manufofi na handamewa da azurta kansu Allah ya hana su mulkan mu wanda suke cikin mulkin Allah ya kawar da su ya kawo wanda suka fi su alkhairi in dai su manufan su mumuna ne wanda suke da nufin alkhairi Allah ya sa su ne za su zama masu mulki akan mu اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم ولي علينا خيارنا shugabannin mu kuma Allah ya ba su ikon yin abin da zai zama alkhairi ga rayuwar mu da addinin mu da al'umma baki daya duk abin da za su yi ya zama na kwarai Allah ya taimake su akan sa abin da za su yi ba daidai ba Allah ya sa su gane kar su aikata Allahumma atmi lana ramadana bi khair Allah ya sa mu ga karshen ramadana cikin alkhairi Allah ya karbi azumin da muke yi Allah ya karbi dukkan ayyukan da muke yi karatun alqur'ani da abin da muke na fassarawa Allah ya sa mu dace Allah ya samu na yana Allah ya samu na su cikin mizanin hasanat Allah ya azurta mu da ikhlasi cikin kaulukan mu da kuma ayyukan mu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allah ka saukar mana da albarka a gidajen mu saukar mana da albarka a rayuwar mu saukar mana da albarka a wannan gari namu Gombe da sauran garuruwan musulmai baki daya Allah ka saukar mana da albarka a wannan jami'a ta mu da daliban mu da ma'aikatanta Allah subhanahu wataala ka kare mu daga sharrin duk wani mai hasada duk wani mai hasada ko rusawa ko nufin sharri da wannan jami'a Allah ka mayar masa kansa mai nufin sharri da wannan gari namu Allah ka mayar masa kansa duk wanda yake shirin kawo wani bala'i ko annoba ko ta wani bangare ko a siyasance ko a kasuwance ko ta bangaren tattalin arziki wannan gari namu ya Allah wanda ya nufe shi da wani sharri Allah ka mayar masa sharrin sa kansa Allah ka kare mu da kariyarka ka kare zuriyar mu da kariyarka ka kare su daga fitintunun karshen zamani ka kare su daga abin da zai shagaltar da su daga bauta maka innaka ala kulli shay'in qadir wa bil ijabati jadir ya zal jalali wal ikram
اللهم فمن علينا وعلى أبنائنا وبناتنا بحفظ كتابك العزيز والتمسك بسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم قسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تحول به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. waɗanda suke marasa lafiya mu Allah ba su lafiya, wai yaron da ake shirin yi masa aiki dan dakta daga cikin malamai da suke karantarwa a wannan jami'a kamar da kwanan baya aka bayyana, muna roƙon Allah, Allah sa a dace cikin aikin da za a yi. Duk abu mai wahala cikin wannan aiki, da harkan kuɗi, da harkan yin aiki din, Allah subhanahu wataala ka sauƙaƙa shi, wanda zai sa a yi abun bisa dacewa, Allah ka tabbatar da shi. Duk wata matsala Allah ka kawar da ita. Allah subhanahu wataala ka kare mu da matsaloli a cikin rayuwarmu. Subhanakallahumma wa bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk.